Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 19:31-60. A jamhuriyar Niger kuma ana samun mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar jami'an gwamnatin Jamhuriyar Niger sun yi kira ga al'umman kasar da su yi wa kasar addu'o'i na samun zaman lafiya a jiya wurin sallar Idi. Za ku kuma ji hirar da muka yi da ministan watsa labarai a Ghana game da wani taimako da wata gidan rediyon Alpha a Kumasi ta yi wa talakawa lokacin bukin sallah wanda a yau ne ake hawan Idi a Ghana. Muna kuma dauke da shirin wato da rashin tayi kenan wanda Salu Garba zai gabatar. Akwai kuma wasu sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Pakistan jami'an kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe kalla mutane 150 maza da mata da yara. Waɗansu ga garzaya inda ta kifin domin kwasar ganima. Hukumomin kasar suka ce fiye da mutane 100 ne kuma suka jikkata a fashewar kuma da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. Tankar ta taso ne daga birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar zuwa Lahore helkwatar lardin Punjab, sa'ilin da motar ta kucewa matukinta. Sanarwa da aka ba ta na'urori masu ƙara sauti a wani masallaci cewa wata tankar mai ta yi hadari har mai yana yoyo. Hakan ya sa mazauna ƙauyuka da ke kusa suka ɗunguma zuwa wurin da motar ta yi hadari. 'Yan sanda da ke yankin sun ce matukin ya tsira da ransa kuma tuni aka kama shi.
A can kudu maso yammacin ƙasar Chad kuma an fara fidda tsammani akan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata guguwar gocewar ƙasa ko laka a yankin. Jama'an suka ce har yanzu akwai mutane 93 da ba a san inda suke ba, bayan da ƙasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira wato Shimo a lardin Sichuan al'amarin da ya faru a ranar Asabar. Jama'an lardin sun ce gawarwakin da aka gano ba su kai 15 kamar yadda aka yi bayani tun da farko ba. Har yanzu wato hajiya da rinjiyar Lahad mutane guda 3 ne aka ceto a wani da wani magidanci da kuma matarsa da jariri dan wata 1, bayan da wani katon dutse da wasu buraguzai suka lalata gidaje akalla 40. Mutane fiye da 3,000 ne da suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula suke aikin ceto kamar yadda jami'ai suka yi bayani. Masu aikin ceton suna aiki ba dare ba rana, suna bi cikin buraguzan ko ya Allah za su samu wani da ransa.
Masu satar shiga intanet sun yi wa wasu jihohin Amurka da dama da wasu ƙananan hukumomi kutse jiya Lahadi, inda suka wallafa sakonni da ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ISIS. Hakika duk jini da ake zubarwa a ƙasashen musulmi yana wuyar ka Trump kai da mutanenka, in ji sakon. Sakon ya ƙara da cewa ina ƙaunar ISIS. Inda kutsen ya fitar ne shine a jihar Ohio, inda masu satar shiga rumbun intanet ɗin suka afka shafin gwamnan jihar John Kasich da uwar gidansa Karen Kasich da shafin Speto General mai kula da sashen inshoran kiwon lafiya da ake kira Medicaid da kuma na sashen Pursina da ma waɗansu. Da zarar aka ba mu sanarwa muka fara ɗaukar matakan gyara, kuma muna ci gaba da sa ido har sai an shawo kan lamarin baki ɗaya, kamar yadda bayanai da ofishin gwamnan ya bayar suka nuna. Hakanan kutsen ya shafi karamar hukumar Howard a jihar Maryland da ba shi da nisa da nan Washington, da kuma karamar hukumar da ake kira Brookhaven a jihar New York. Daga bisani a jiya Lahadin an samu nasarar sake buɗe wasu shafukan da aka yi wa kutse, amma wasu da aka karya har yanzu ba a sake buɗe su ba har zuwa asubahin nan agogon Amurka. Wata ƙungiya da take kiran kanta Team System DZ da turanci ta ɗauki alhakin kai wannan kutse ko hari ta intanet.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Rex Tillerson, sakataren harkokin wajen Amurka, yace zai wuya Qatar ta cika wasu sharuɗa da Saudiya da wasu ƙawayenta guda uku suka gindaya wa hukumomin ƙasar da ke Doha. Duk da haka, ya yi kira gare su da su ci gaba da yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikici na diplomasiya a yankin na Gulf. Mr. Tillerson, wanda ya fidda sanarwa kwana ɗaya bayan da Qatar ta ki amincewa da sharuɗa da aka gindaya mata, tana mai cewa suna barazana ko taɓa ɗiyaucinta. Ya ce akwai sassa masu muhimmanci da za su iya zama shimfiɗa na ci gaba da shawarwari da za su kai ga cimma matsaya. Ƙasashen Larabawa huɗu waɗanda suka tsinke hulɗan diplomasiyya fiye da mako biyu da suka wuce da Qatar a kan zargin tana goyon bayan ta'addanci a yankin a makon jiya ne ta hannun Kuwait mai shiga tsakani suka gabatar da sharuɗansu da kuma wato da suka haɗa da buƙatar ta rufe talbijin nan na Al Jazeera. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ci gaba da kawo muku rahotanni akan bukukuwar sallah. Wakilinmu a birnin Kwadi, Jamhuriyar Niger, Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto inda manyan jami'an gwamnatin ƙasar suka yi kira ga al'umman ƙasar su yi wa ƙasar addu'o'i na samun zaman lafiya.
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
Irin yanda aka gudanar da sallar Laid al-Fitr a garin birnin Kwanni kenan, kuma jim kadan bayan kammala wannan sallar sai magabatan suka doki magana, inda wakilin gwamnatin kasar cewa da shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Munkela Sarka ya kira ga jama'a da su yi addu'o'i domin Allah ya kare askarawan kasar da ke bada tsaro na lafiya ga 'yan kasar da dukiyoyinsu.
Kuma yanzu kun ji sako wanda an kawo nan, lallai sojoji suna kula da rikin kasa, to ya kamata kowane lokaci ayi addu'a ka samu su zamna lahiya, ka samu kwanciyar hankali.
Shi ba magajin garin birnin Kwanni ya bi wannan sahu, inda ya yi fata ga jama'a su yi amfani da wannan damar ta sallah domin suwa junansu gafara, haka zalika tare da yin addu'o'i domin Allah ya dawwamar da zaman lahiya a cikin wannan kasar. Ga Dr. Sumaila Asuman.
Allah ya kare asattamu, kuma duk wani mai niyyar sheri zuwa ga kasarmu koko ga garinmu koko da gidajenmu, Allah ya tona mishi asiri, Allah ya bashi iko. Oh, yadda muka taru na aka yi addu'a, Allah ya tsare kasattamu, Allah ya karbi addu'amu.
Wakilin mai martaba sarkin Kwanni a lokacin da doki magana gargadi ya yi wa jama'a da su kiyaye da ibadar da suka yi saboda kar su shiga wata masha'a su narke dukkan ladaddakin da suka samu a lokacin wannan azumin Ramadan.
Gargadi guda za mu isa muku al'umma, abinda mun ka sani na kowa sani, kada mu zamo masu gina kullum muna tunkugewa. Mun yi ibada, wata ya cika, mun yi addu'o'i, mun roki Allah shiga horta muna. Kar a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka saka tun kuɗi, don yau wani bai kwana da ibada yayi aikin banza. A kiyaye sabon Allah jama'a, musibobin da ka samu bisa kasar ga sabon mu ne yau kenan. Mu mu Allah tuba ayata istighfari, dama a ce indai muna son arziki ko yaya ko komi ne dai su yi istighfari.
Su kuma kristoci sun yi amfani da wannan damar ta hanyar shugabansu Malam Abubakar Musa domin yin fata alheri wa musulmai game da wannan sallah, wadda suka ce azumin da aka yi zai kawo ma wannan ƙasa alheri mai yawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla, a gaida Haruna Mamman Bako, a birnin Kumasi kuma wata gidan rediyon Alpha Radio kidan mai alaka da wannan sashen Hausa na muryar Amurka ta baiwa talakawa musamman mata da suke takaba da yawansu ya haura 2,000 kayan abinci, wanda a cewar wato shugaban wannan gidan rediyo da ake kira Sheikh Muhammad Ridwan, kuɗi ba wasa ba. Yake cewa kuɗaɗen da aka kashe wurin siyo waɗannan kaya sun kai dala Amurka 20,000. Ministan watsa labarai na Ghana, Mustapha Abdulhamid ya halarci wannan taro na bada kayan taimakon ga talakawa kuma ga abin da ya faɗi.
Ba saboda sallah kadai Al-Qur'ani ke da girma, abin da yasa Al-Qur'ani na da girma ya yawa. So da yawa cikin Al-Qur'ani Allah na bari mu ya sanar da mu kaman wuyan dadin kai ranar kiyama ba masu sallah kadai ba. Abinda Alpha Radio ke yi yawan da babban abu ne ranar kiyama.
Ministan ya ci gaba da nuna fa'idar ciyarwa musamman ma ga marasa galihu a lokacin bikin sallah.
Na fadi tam da na bada speech na. In ka read the whole of Surah Al-Balad, aw it'amu fi yawmin zi masgaba. Kun wayanda suke bada abinci ranan da akwai yunwa sai suna ciyar da mutane. Yatiman za makraba ko marayu shi ana ciyar da su. Au miskina za mataraba, miskin bi mana poor person kenan, shi suma ana ba shi. To kaje ni da Allah yace je gwada mana hanyar da yake kamata mu bi, nan sai da yace sallah. It's important kuma da yace azumi ba, sai fara count wanda ke kiyar da marayu, poor people da haka. Mana shi ke gwada mana kaman abinda Alpha Radio ke yi yau ga abu ne mai nauyi cikin addinin mu ga.
To ko yallawan irin gudunmuwa ce irin wannan taimako zai yi wa al'umma, sai ministan ya ce.
So da yawa mutane da aida su attack wani ko amurwa ba ne ko yana sata ne ko yana cikin wani halin da Al-Qur'ani ya hana. So da yawa nan wasu mutane ba da son su ba ne, yana so ya survive. Amma mun yi wanda duka ma'anar su ma kenan Allah ya sa zaka ya compose da cikin Islam. So that when that the kid shi mu fite mu ba when da ba su da shi ne, so an yi kwanciyar hankali kowa ya bar kowa in peace. So abinda Alpha Radio na yin da wannan kuma na kara mu samu kwanciyar hankali cikin kasa.
A gaida Mustapha Abdulhamid, ministan watsa labarai a kasar Ghana, sai a kuma a shakata da wannan wakar bisa inji. Ma da fatan an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shirye da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 15 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da zaki tsaduwa a filin da rashin tayi filin da ni Salu Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC makon jiya mun so maka muku firar da wakilin murar Amerika dake Abuja Nasiru Adamu Elkaya yayi da masanin tattalin arziki Shehu Aliyu akan kasafin kudin da ya makara da watanni 6 ga yadda firar ta cigaba
kuma baya kan yanayin lamura na majalisa akan kasafin wannan kasafi ko kin ce kasafin shi shugaba Buhari gwamnatin APC yakan zo ne da abin da ake kira zero budget shi wannan zero budget me zaka ce akan sa
to shi wannan kasafin kudi da ake ce ma zero based budget kasafin kudi ne wanda wani ba amurke ya kirkiro shi wanda ake ce masa Peter Pear shi kuma ya kirkiro wannan kasafin kudi ne domin kamfanin da yake ma aiki su samu riba domin su san kasuwancin da suke san kuma abin da mutane ke bukata su rinka kai musu a cikin kasuwa suna karban kudaden su domin su samu riba ingantacce yana haduwa karantan yanayin kasuwa to shi wannan masani da ya kawo wannan budget yayi tasiri a ga kamfanoni wannan shine karin farko da Nigeria ta ce za ta dauki irin wannan tsari na zero based budget ko kuma sufulin kasafin kudi duk yanda aka kallace shi kasafin kudi ne wanda yake auna menene bukatun gwamnati kudin nawa take da shi a kasa sannan kudin zai isa a yi wani aiki sai a rinka yin aiki to amma abin da nake so mutane su fahimta da wannan kasafin kudi shine cewa ba wai fa ana nufin gwamnati ba ta da kudi ne gaba dayanta ba a'a kasafin kudi ne wanda za a tsara shi da tunanin cewa okay to bari mu tsara kasafin kudi ne wanda yake tafiya da bukatun da gwamnati take da shi na harkokin ci gaba da biyan albashi da kananan ayyuka da manyan ayyuka da biyan basussuka da kuma ciwo wasu basussuka
wato ma'ana dai wannan kasafin bashi da wata illa kuma ba wai ya nuna wannan Najeriya sam ba ta da kokobo a kasa bane
a'a tsari ne kawai na wato da yake bada wato abinda yake ce musu efficiency da kuma value for money wato tsari ne wanda yake ainihin tabbatar da ainihin bukatu gwamnati da kuma abin da take da shi da kuma abin da take tunanin za ta samu da abin da ta yi da kudin ta to kullun a kaka wannan kasafin kudi yake tafiya wanda ba za a ga alfanin shi take ba sai dai a dan lokaci mai tsawo in an dure yi kuma akan lokaci kuma musamman shi wannan irin tsarin kasafin kudi tsarin kasafi ne da yake tafiya da lokaci shi yasa dole a koma a gabatar da kasafin kudi kar a ga wai dan an sa kasafin kudi an sa hannu a watan June ma'aikatar kasafin kudi kafin ma August September a ce an yi wani kasafin kudin an dan yi gyare-gyare an maza-maza an mika ma majalisa ita ko majalisa tun kafin a mika kasafin kudin da hukumar da ke shirye kasafin kudin da ƴan majalisun su rinka wato haduwa suna tattauna abubuwan da ake so a kasafin kudin a committee da jami'an da ke kasafin kudin wanda idan ya tafi majalisa sun san abin da aka yi sun san abin da ake bukata sun san inda gwamnati ta dosa sannan kuma zai taimaka ma shi kanshi kasafin kudin wanda ainihin bukatun kasafin kudi shine a taimaki talakan kasa ya san amfanin gwamnati da harajin da yake biya
da wasu masu sauraro wata kila zamu so mu san idan asalin wannan kasafin ya faro ne ma daga wani kamfani ya zai ya dace da yanayin tsari irin na kasa wace ba wai kamfani bane
eh to ai kaga kaman tsarin bin diddigin kudi ne wato accounting ai kamfanoni ne ke yi ga riba ga faduwa ga abin da aka siyar ga abin da ba a siyar ba to wannan tsari ainihin abin da yake ya taimaki kamfanin ne kuma yanzu duniya da gwamnati ta koma kaman kasuwa ne in ka kula duk in gwamnatin da suke jari hujja ai abin da suke ake nufi da jari hujja shine wanda kudinka ya siya maka abin da zaka iya to a irin wannan tsarin kasafin kudi duk harajin da gwamnati take takama da shi da kuma inda take tunanin za ta ayo aro kudade sai kuma ta duba a ina da ina ne za ta amfani ma mutane domin an yi amfanin mutane ya taimaka ma rayuwarsu ya taimaka ma bunƙasar tattalin arzikin su duk duniya kowace ƙasa tana buƙatar titi duk duniya kowace kasa tana buƙatan filayen jiragen sama, duk duniya kowace kasa tana neman jiragen kasa. To amma an yi ittifaki mutane ɗan kasuwa ba za su iya bada wannan a ko take a lokaci ɗaya ba sai da sa hannun gwamnati, saboda haka gwamnati dole ta shigo da tsare-tsare. To wannan tsari na kasafin kuɗi, a cikin wannan tsari an aro yanda kamfani ne ya ginu ya samar da ya samu kudaden sa, bayan kuma ya samu kudaden sa sannan ya taimaka ma fadadan arziki na kamfanin. To kaga in an dauko shi an ara ma kasa, to za a yi amfani da wani bangare, akwai kuma bangaren da bayan da za a yi taimaki gwamnati sai an watsi da su. Wannan bangaren shine duk gwamnati babban bukato gwamnati ne samar da abubuwan more rayuwa ga waɗanda ke biyan haraji wanda suka zama ƴan ƙasa na gari. To waɗannan ya sha bamban da aikin da kamfani zai yana neman ƙazamiyar riba. To amma ita a gwamnatance duk tsarin da aka dauko, to an dauko tsari ne wanda mutane su bada gudunmuwansa, gwamnati ta bada gudunmuwansa, sannan kuma shi kanshi wannan tsari shi kuma ya bada gudunmuwa wajen tattala abin da ake samu.
Akwai wani bincike da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Nuhu Ribadu ya fitar, wanda ya nuna yadda kasafin kuɗi a wasu shekaru baya dadewa. Kamar ya kawo misali a shekara ta 2003 kasafin ya kai wata hudu ne kawai aka dauka da kwana 21, sannan a 2004 kasafin ya dauki wata hudu ne, a 2005 kasafin ya dauki wata shida. Hakanan abun yi ta tafiya sai da ya zo wajajen 2013 ya dauki wata uku, a 2014 ya dauki wata biyar, a 2015 ya dauki wata hudu. Wato ma'ana abinda wannan yake nuna ma wannan karon kusan an samu wata shida. Ya nuna kenan akwai takaddama da ƴan siyasa ko wasu hukumomi da ya kamata su yi wani abu wajen rage dadewar da kasafin yake ba amince da shi ba.
Wato ba banda wato galibi abinda kan dadar da irin waɗannan duk abin da ya sarkake siyasa ce kawai. Kuma ita siyasar nan ƴan siyasa sai sun duba ƙasa, sun duba talakawa, sannan sun dubi tattalin arzikin ƙasa. Zan baka misali, akwai ta yaya za a bada kasafin kuɗi a ce ya bata. Kaga wannan siyasa ce. Abinda shugaban ƙasa ya dauka da hannunsa ya kai majalisa ya aje kuma ya bata. Haka kuma muka sake samun wani karatu na kasafin kuɗin a bana wanda ya sha bamban da wancan, wanda a ƙarshe kowa ya san abin da ya faru a kasafin kuɗin. To duka irin waɗannan ƙididdiga ne da kuma kulawa da manazarta ke yi game da kasafin kuɗi. Amma shi kasafin kuɗi yana da faɗin gaske, saboda in muna maganar kasafin kuɗi ko da yaushe muka ɗauki kasafin kuɗi ne na gwamnatin tarayya, wanda kuma kasafin kuɗi ya girmi haka. Akwai kasafin kuɗi na jihohi, wanda idan ka tattara gudunmuwar kasafin kuɗin jihohi a cikin Najeriya, wanda take da jihohi 36 har da babban birnin tarayya, in ka hada kasafin kuɗin su sai ka ga cewa yana kankan da kasafin gwamnatin tarayya ita kadai, wanda kuma dukansu suna da wuri ɗaya suke samun kudaden da suke gudanar da wannan. Amma kowane kuma da irin nasa yanayin a wani kaulin. Shi yasa idan za ka yi nazarin kasafin kuɗi wanda ya shafi ƙasa irin na Najeriya, to wani babban al'amari ne wanda yana da faɗin gaske, sai dai kowa ya ɗauki inda zai iya.
Wato Yusuf, ba za mu shigar da kai sharhi kan siyasa ba, sai dai kawai saboda matashiya ko waɗanda suke sharhi kamar wancan abinda na kawo ma da yake sa kasafin ba zai daɗe ba. Majalisa a waɗancan shekarun tana magana da harshe ɗaya da sashin zattaswa, amma wannan karon wannan sabuwar gwamnati ta canji, gwamnatin ya nuna takan bawa kowane sashi dama ne ya yi aikinsa kawai. Wato ma'ana ɗau kasafin a miƙa ba tare da kuma an kira kowa, an bi sawu, an kira shugaban majalisar dattawa, an sha shayi da shi, an tattauna a yi abun nan zuwa lokaci kaza a rufe kaza ba. To wannan kenan. Wato Yusuf, abinda ya zama bambanci tsakanin kasafin kuɗin bara shekara ta 2016 da wannan shine jikaka dawo da ba a samu ba. So ɗaya kawai aka miƙo kasafin nan lokacin ga ma shugaban kasa bayanan mukaddashin sa ya sanya hannu akai. Kuma duk da babu shakka an kawo labarin majalisa akwai ma abin da kasafi da ta kara wa kanta. Wato ba za a ci gaba dai ba abin da aka cusa ba. A ganin ka wannan ya nuna gwamnati ta ga kawai babu alheri ne na jikaka dawo yasa ta amince.
Wato kowane yanayi shi sa nace maka ana duba yanayi, yanayin kasa ita kanta da ne yanayin siyasa. Domin shi kanshi kasafin kudin ƴan siyasa suna siyasa da kasafin kudin ne. Saboda haka bana so in shiga wannan gona, amma abin da yake zahiri na kasafin kudi shine cewa kowane irin rawa aka taka wajen gabatar da kasafin kudi, mu a tattalin arziki abu daya muke da shine abin da aka rubuta na kasafin kudin da abin da za a yi na kasafin kudin. Kuma zan yi matashiya, shi wannan kasafin kudi da ƴan majalisa da shugaban kasa da duk wanda yake da hannu a cikin sa, ai talakawa ma suna da hannu, saboda su ne za a yi mu ayyuka, su ne suke da aiki, su suka fi aikin je kaka dawo. Amma abin da na fahimta da wannan majalisa da kuma abin da ake da kasafin kuɗi na wannan lokaci shine an samu wani irin yanayi ne wanda aka kururuwan canji, kuma canjin ya zo ma mutane da canje-canje. To waɗannan canje-canjen da aka samu shi sa kasafin kuɗin shi ma yake samun waɗannan canje-canjen. Saboda misali, ai duk kasafin kuɗin da za a yi ma ƙasa ana yi ne domin ci gaba.
Madalla Malam Naziru da Malam Yashau Aliyu, za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chuba Hero Dudune da suka daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, da fatan a yi sallah lafiya.
Kuɗi a kashin su ta hanya mai kyau, kuɗi a su ta hanya.
To madalla a gaida Salu Garba, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sakonni kaɗan da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amerika, ina so in ba da ra'ayina akan cin zarafin da wasu jami'an tsaron Najeriya suka wa ɗan jarida Usman Yakubu. Gaskiya wannan abun bai dace ba, saboda bai dace a ce jami'in tsaro na ɗan sanda yana cin zarafin ɗan jarida ba. Ya kamata kowa ya tsaya ga bakin aikinsa, su kansu shiga huruminsu, su ko kansu shiga huruminsu. Kamar ta yadda suka ci zarafinsa har suka amshe masa abin magana na ɗaukar labari suka walakantar da shi, gaskiya bai dace ba. Ina kira ga shugaban kare haƙƙin ɗan adam mai bin diddigin al'amura, domin ya an so ma wannan ɗan jarida haƙƙinsa akan cin zarafin da aka yi masa, kuma a kama wannan mutanen da suka yi masa wannan aiki, a hukunta su ta yadda dokar ƙasa ta tanada. Na gode sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a taƙaice.
A Pakistan, jami'an ƙasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150, maza da mata da yara, waɗanda suka garza inda motar ta kife domin kwasar ganima. Hukumomin ƙasar suka ce fiye da mutane 100 ne suka jikkata a fashewar, kuma da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. A can kudu maso yammacin ƙasar China kuma an fara fidda tsammani kan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata mummunar gocewar ƙasa ko laka a yankin. Jami'ai suka ce har yanzu akwai mutane 93 da ba san inda suke ba, bayan da ƙasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira Shinmu a lardin Shuan a al'amarin Yako Auku ne ranar Asabar. Jami'an lardin sun ce gawarwakin da aka gano ba su kai 15 ba, kamar yadda aka yi bayani tun farko. Masu satar shiga intanet sun yi wa wasu jihohin Amurka da dama da wasu ƙananan hukumomi kutse jiya Lahadi, inda suka wallafa saƙonni da ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ISIS. Hakkin dukkan jini da ake zubarwa a ƙasashen musulmi yana wuyar ka Trump kai da mutanenka, in ji saƙon. Saƙon ya ƙara da cewa ina ƙaunar ISIS, inda kutsen ya fi tsanani shi ne a jihar Ohio, inda masu satar shiga rumbun intanet ɗin suka afka shafin gwamnan jihar John Kasich da uwar gidansa Karen Kasich. Jiya Lahadi, Rex Tillerson, sakataren harkokin wajen Amurka, ya ce zai yi wuya Qatar ta cika wasu sharuɗan da Saudiya da wasu ƙawayenta uku suka gindaya wa hukumomin ƙasar da ke Doha. Duk da haka, ya yi kira a gare su da ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen rikici na diflomasiya a yankin na Gulf. Mai Satilazan wadda ya fidda sanarwa kwana daya bayan da katar ta kita amince da sharuɗan da aka gindaya mata tana mai cewa suna barazana ko taba da yaukinta.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za a je wasu abokan aiki mu dauke da sauran shirye-shirye mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka, musamman ma Sahabu Imam Aliyu Kinan da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya bada umarni Sidi da Zainab, Baba Yakubu ke sallama, a huta lafiya.